بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. wannan kuma shine darasi na 32 ko 31. Babun fil nasihati, babin da zamu tashi a cikin sa yau babi ne da yake magana dangane da nasiha. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa al-hujurat, wa qala ta'ala ikhbaran an nuh sallallahu alayhi wa sallam wa antum lakum وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين. وأنا بابي دي دي كي مغانا جنجني دا أبين دا إبي كلا النصيحة لغز النصيحة دا النصح ني إذا أنت النصح كما شيني تاتي أبو كما كتي تاتي نية وتو إذا أنت النصح تاتي نية دا دكا متقرنا وجم وعملن كالأبنجي ko wajen mu'amalar ta halittu, wajen mu'amalar ta Ubangiji ta yadda za ka kadai tashi da ibada, ka sanzanta ibada gare shi kadai ba tare da ka san matakiciya ba, wajen mu'amalar ta bayi ta yadda za ka kare musu dukiyarsu ba za ka bannata musu ba, jininsu ba za ka zubar musu ba, mutuncinsu ba za ka ci musu mutunci ba. Wannan shine ake kira an-nusku a larabci. An-nasiha sunan aikin kenan. Ina ba da abinda da haka idan an ce nasiha ko da lokaci shine mu'amalar da Ubangiji wajen bauta da wasu shi kadai ba tare da kishi da ba su kishi ba, mu'amalar da halittu al-makhluqin ababan halitta ba tare da yi musu da addanci cikin dukiyarsu ko kawunansu ko mutuncinsu ba. Sai wannan ya bude wannan babu da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minun sanade kadai mu'minai ikhwatun yan uwa ne na juna. Ma'ana dukkan inda kalmar imani ta hada ku da mutum to yan uwantaka ta tabbata tsakanin ku da juna. Abinda wannan ke nunawa in har wanda ya zama dan uwanka bai dace ba dan uwa ya zubar da mutuncin dan uwanka ko ya kwantar da dukiyar dan uwanka ko ya kasance ya zubar da jinin dan uwanka. Domin abinda yan uwantaka ke nunawa kenan. Domin yan uwantaka ranar ta kenan. Idan har yanzu to akwai yan uwantaka amma ba ka iya kare mutum mutuncinsa ko jininsa ko dukiyarsa to wannan yan uwantakar ba ta gaskatu ba daga wanda ya yi da'awarta. Innamal mu'minuna ikhwa, sune dai mu'minai kadai yan uwa ne da juna. Sannan Ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da labarin annabi Nuhu wa ansahu lakum, an gane ku, wa ansahu lakum yace da mutanensa ina yi muku nasiha, abin nufi da ina muku nasiha ina tsantsanta muku faɗa maku abinda zai amfane ku da tsoratar da ku abinda zai cutar da ku, don wannan shine nasiha. Ka faɗa wa mutum zallar abinda ka san zai jawo masa amfani ya kuma kare masa sharri ko da shi baya so, to wannan ya zama nasiha kenan. Da haka nasiha ba a kiranta da suna nasiha sai in ta kunshi horon mutum da abinda zai amfane shi a duniya da lahira, jan kunnensa dangane da abinda zai cutar da shi a duniya da lahira. Abinda duk ka faɗa ya zama ka zuwa kone siya kenan. Amma idan ka faɗa wa mutum abinda ka san zai cutar da shi a duniya ko a lahira ka umarce shi da yi, ka ga wannan bai zaune ba, bai zama nasiha ba. Haka idan ka ɓoye wa mutum abinda zai amfane shi a duniya ta fuskar kasuwancinsa ko harkarsa da mu'amalarsa ta rayuwa, ka ɓoye masa abinda zai amfane shi a lahirarsa, shi ma ka gani kenan ba ka masa nasiha ba. To annabi Nuhu yake wa ansahu lakum wa ana minallahi ma la ta'lamun, an gane ku. Haka Allah ya faɗa dangane da Hudu yace da mutanensa wa ana lakum nasihun amin, ni a gare ku mai nasiha ne kuma wanda yake amintacce wanda babu khiyana cikin lamuransa. Wa ammal ahadi fal awwalu an abi ruqayya tamim bin aus ad-dari radiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. تفكر حديثين فرقوا أولا بابي أنكر أولئك أبو رقية الكنية سكينة سنة تميم ابن أو الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذا الله إلا دا منتم الله سبك دريسي يأتي الدين النصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة أول رواية من ذا الله يعمل إتهاك غصوه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة باقوم بني الدين فاتي إخلاصي الدين إخلاصي لي الدين فرتتيني لي addini gyara niyya ne don abinda nasiha take nufi kenan gyara niyya tace zuciya addini tace zuciya ne addini tsarkake niyya ne addini ikhlasi ne kamar haka manzon Allah ya faɗa kunna Abu Ruqayyah Tamimi ne sai muka ce liman gawa za a tsarkake zuciya din gawa za a tace niyya din gawa za a kyautata niyya din ko za a kyautata zuciya قال سيما الله في لله إذا الله تعالى ولكتابه دمتابه ولرسوله دمنظر صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين دكمش قبل المسلمين وعامتهم دسورا قبل المسلمين عام سوري سورا قبل المسلمين وتكالك نم أنا سنترك يسوسيا كل كورة تنية تكالك لألّه sarki ke zuciya ko kyauta saniya wajen mu'amalarka da alqur'ani wajen mu'amalarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarka da shugabannin musulmai wajen mu'amalarka da sauran gama garin musulmai to wannan hadisi sharhin sa ya kai al-misali guda kai da haka da yawa daga cikin masu jami'i suka yarwata harshe irin sa Abu Sulaiman al-Qattabi irin su Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam ya yarwata harshe kwarai da gaske wajen kokarin sharhin wannan hadisi da fito ma'anarsa a sarari yaya zai zama nasiha ga Allah yaya zai zama nasiha ga littafin Allah da manzon Allah da shugabannin musulmai da sauransu takaitaccen abin da suka faɗa ina nufin in na zo in takaice mana abin da duk malamai ke faɗa suka ce nasiha ne ga Allah ma'ana kyautata niyya tsakaninka da Allah ikhlasi wajen yi masa bauta ta yadda za ka bauta masa shi kadai ba tare da ka sa masa kishiya ba kada ka sa masa kishiya cikin rububiyya kada ka sa masa kishiya cikin ibada kada ka sa masa kishiya wajen sunayensa da kuma sifofinsa wannan ya zama nasiha ga Allah ikhlasi tsakaninka da Ubangiji kyautata niyya gyara zuciya tsakaninka da Ubangiji ji a cikin zuciyarka cewa shi kadai ne ar-rabb al-ilahul ma'budu bihaq shi kadai ne mahalicci kuma abin bauta wanda ake bautawa bauta ta zama ta gaske duk wanda aka bautawa ba shi ba to bautar ba ta gaske wace ba ina ba da ku fahimta a nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah shine yin imani da alqur'ani a matsayin sa na zantan Allah ne ba zance ne na dan adam ba tunda ko zance ne na Allah to sai mu duba mai qur'ani ya kusa gaba daya duk abin da alqur'ani ya kusa ka iya duka shi cikin ababe guda biyu labari da bayar da hukunci labari kamar labarin Adawa labarin Samudawa labarin Fir'auna labarin kaza labarin Annabi Shu'aibu Annabi Nuhu Annabi Ibrahim Isma'il Zulkifil da sauran annabawan da suka gabata duk wanda menene labari labari na abin da zai zo nan gaba ababen da ke cikin aljanna ne ba ababen da ke cikin wuta na azaba ababen da zai faru a ranar tashin kiyama na hisabi da awon ayyuka da menene duk menene wannan labari to abu na biyu shine hukunci hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin zakka hukuncin aure hukuncin zama tsakaninka da kaza hukuncin wane idan ya zubar da jinin wane hukuncin wane in ya kashe wane hukuncin wane in ya cire hancin wane ko in ya cire hannun wane ko in ya cirge kunnen wane hukuncin wane in ya ci dukiyar wane hukuncin wane in ya zubar da mutuncin wane duk wannan hukuncin su ne kenan gaba daya abin da cikin alqur'ani ka iya take cikin me ababe guda biyu sako na farko labarai sako na biyu shine me hukunce hukunci. Labarai iri biyu ne, imma dai abin da zai yi wuce baya kamar labarin al'ummomin baya, imma abin da zai zo nan gaba wanda galibinsa alkawali ne. Alkawali na rahama ga wanda ya bi Allah, alkawali na azaba ga wanda ya saba masa. Su ma dai duk labarai ne ta wata fuska, ko ba haka ba. Abu na biyu shine hukunci hukunci, duk abin da ke cikin alkur'ani kenan. To duk labari galibi a duniya abin da yake kunsa ke dukkan labari ne ko hukunci kake bayarwa, ko labari ko hukunci kake bayarwa. To alkur'ani a matsayin sanarwar Allah kuma ya kunshi waɗannan ababe guda biyu, to shi labari iri nawa ne? Iri biyu, ko ya zama na gaskiya ko ya zama mai na ƙarya, shi ma hukunci iri nawa ne? Iri biyu ne, ko ya zanto na adalci ko ya zanto na mai zalunci, ba na uku wannan. To shi yasa sai alkur'ani ya zanto ya siffantu da siffa guda biyu, siffa ta farko gaskiya, siffa ta biyu adalci. Gaskiya ta ɓangaren abin da ya bada labari, adalci ta ɓangaren mai hukunci hukunci. Da haka Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Lallai kalmomin ubangijinka sun cika tab, sidqan ta fuskar gaskiya, wa adlan ta fuskar adalci. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Gaskiya ta fuskar me labari, adalci ta fuskar me hukunci hukunci. To dole kai imani a matsayin alkur'ani na zancen Allah, wanda kuma zance ko ya kunshi labari ko ya kunshi hukunci. To ta fuskar labari, kur'ani ne mafi gaskiyar littafi, mafi gaskiyar zance a bankasa, ba zance mafi gaskiyar zance sama da zancen Allah ta'ala. Sawa wannan zancen na alkur'ani ne, zabura ne, attaura ne, kafin a jirkita su, kafin a rudar da abin da ke ciki, duk zance na Allah ya fi kowane labari zama ya fi kowane zance zama mai gaskiya. Duk hukunci na Allah ya fi kowane hukunci zama mai adalci. Shi ne Allah ya ce, Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Sai ce wa man afdaku min Allahi hadisa. Allahu shi Allah la ilaha illa hu, ba abin mota bisa da jinsantar sai shi. La yajma annakum, lallai sai ya kara ku, ila yawmil qiyama, ya zuwa ranar tsayuwa, ranar tashin kiyama kenan, yawma yakumu an-nasu rabbil alamin, la rayba fihi, ba kokwanto cikin zuwan wannan ranar. Tunda labari ne sai ce wa man afdaku min Allahi hadisa, yo wane ne ya fi Allah gaskiyar zance? Babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance. An gane ko? To wajen hukunci sai Allah ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Yanzu hukuncin jahiliyya kuke nema? Idan ce hukuncin jahiliya, duk dokar da ba ta Allah ba, ba ta manzan Allah ba, kuma ta ci karo da ta Allah, ta ci karo da ta manzan Allah, ta zama hukuncin mai jahiliya. Ko yau aka yi ta sunanta jahiliya, kar ka ɗauka jahiliya wani zamani ne da ya wuce can baya, wanda yake da shekaru kididdigaggu, watanni sanannu, ya wuce ba za a sake mai tashi ba. A'a, jahiliyanci shi ne tsarin da duk ci karo da tsarin Allah. Sawun a jiya aka yi shi, ko a yau ake yinsa, ko gobe ake tsarin yinsa. Matakar aka zauna mutum ɗaya ko sama da ɗaya suka zauna suka kitsa wani hukunci da za su gudanar da rayuwa ta tafi a kai, hukuncin ya ci karo da abin da Allah yake so, ya ci karo da abin da maza Allah yake so, sunansa jahiliya, ko ka ce sunansa maguzanci, domin da jahiliyanci da maguzanci duk ɗaya suke ɗanduma ne da ɗanduma. Ina fatan kun fahimta da kyau. Afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukuman. Wa ya fi Allah kyakkyawan hukunci? To hukunci kuma zai zama kyakkyawa idan ya kunshi mai adalci, idan ya kunshi adalci. Kullum ita gaskiya cikin labarai ne, adalci kuma cikin mai hukunci hukunci. Hukunci zai zama to mai kyau yayin da ya kunshi mai adalci. Wa man ahsanu min Allahi hukuman liqaumin yuqinun. To dan haka nasiha ga alqur'ani shine kyakkyawan niyya wajen yin imani da alkur'ani. Nasiha ga alkur'ani shine itikadi a birnin zuci cewa babu zancen da ya fi shi wajen gaskiyar labari, babu hukuncin da ya fi shi wajen hukunci hukunci. Lalle zance ne na Allah, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin habib. ƙarya ba ta zuwa gaba da shi ko baya da shi, ta ko ina cike yake da gaskiya, cike yake da adalci. To idan kai imani da wannan, to kai nasiha ga Al-Qur'ani. Duk wannan har yanzu da saura kuma baka gama ba, kai wani bangare na nasiha. Bayan kai imani da shi da wannan matsayin, sai ka rinka yawan karanta shi, sai ka rinka kokarin sanin ma'anarsa, sai kuma kai aiki da abin da ke ciki. Kaga imani, sannan sani karantawa, sannan sani fahimtar abin da ya kusa, sannan sani sai aiki. Babbar manufa shi ne aikin, amma aikin baya yiwuwa sai mutum ya fito sannan mata takarar. Da in baka yi imani da abu babu yadda za a yi har ka zo ka karanta shi, in baka karanta shi babu yadda za a yi ka fahimce shi, in baka fahimce shi ba ya za a yi aiki da shi? Zai iya yiwuwa? Shi yasa dole sai mutum ya wannan mata takarar. Imani da Al-Qur'ani, sannan karanta Al-Qur'ani, sannan fahimtar Al-Qur'ani, sannan aiki da abin da Al-Qur'ani ya kunsa. Mata takara nawa? Hudu. To idan kai wannan kai nasiha ga littafin Allah, duk wanda bai wannan ba ko bai yi nasiha ga littafin Allah ba, karshe kuma sai ka samu baya da addini kira. Dan Annabi ya ce addinun nasiha, shi addinun nasiha ne. Nasiha zawa ga waɗannan al'amura, ga Allah da littafinsa da manzonsa da shugabannin musulmai da kuma ummatihim, sauran gaba garin musulmai. Ina fatan kun fahimta. Yanzu muka bayani game da nasiha ga Allah, nasiha ga littafin Allah, sai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaunarsa sama da kowa a duniya. Yin imani da manzancinsa, an gane ku? Sannan yi masa ba'a cikin abin da ya umarni, hannuwa daga abin da ya hana, kar kuma ka kuskura ka bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi. Dole ka kaunaci manzon Allah a zuciyarka, dole ka yi imani da shi, dole ka yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi, dole kuma ka hannu daga abin da ya hane ka. Lalle ne kuma karka kuskura ka bauta ma Allah da wani salo na ibada, sawa'un sallah ce, zikiri ne, istighfari, haidala, azumi, dukkan wani salo samfuri na ibada, lalle ne ya samu tabbaci cewa Annabi ya koyar da shi. Sannan kai, to in kai wannan kai nasiha ga manzon Allah, soyayya gare shi, ita kadai ba ta wadatarwa, sai kai ne, sai kai imani. Dan waɗansu sun so shi da ba su yi imani da shi ba, sannan zai rabautar da su. Abu Talib ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai yiwa sama da son da waɗansu suke yanzu in dai so ne na zuciya, sama da son waɗansu musulmi. Ya yadda ya kwana da yunwa, ya kwana da kishirwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai yi imani da shi ba. To bayan ka yi imani da manzon Allah, ka yarda manzo ne, to kuma dole sai ka yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi. Bayan ka yi masa da'a cikin abin da ya zo da shi, kuma dole sai ka hannu cikin duk abin da ya hana. Bayan ka hannu daga duk abin da ya hana, kar ka yarda ka yi wata ibada sai wanda ka tabbatar Annabi ya koyar da ita. Duk wanda ya zo ce ga falalar zikiri, ga wani zikiri mai falala, ga wata addu'a mai romo, ga wata haidala mai romo, ga wani salati, ga sanin zunubi, kata-kata yake da zunubai idan an yi shi, to sai ka ce ba na labari, shin manzon Allah ya koyar da shi a rayuwarsa ko bai koyar da shi ba? In dai har manzon Allah ya koyar da shi, to madalla a bani shi in yi. In manzon Allah bai koyar da shi ba, zan tsaya a inda manzon Allah ya tsaya, zan tsaya a inda Abubakar da Umar da Usman da Ali suka tsaya, nan wannan matsayar ta ke. Ina ba zan mai da kyau, wannan shine nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kautata niyya, ikhlasi tsakaninka da manzon Allah kenan. Yi imani da shi a matsayinsa na manzo, san shi sama da yadda kake son ɗa, sama da yadda kake son mata, ko dukiya, ko ɗaya, ko jikoki, ko waye ma, ko iyaye, sama da yadda kake son kowa a duniya. Yi masa da'a cikin abin da ka so ko baka so ba, hannuwa daga dukkan abin da ya hana, kar kuma ka yarda ka bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi. Idan ka haka kai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani a immatul musulmi na sai nasiha ga shugabannin musulmai. Abin da ake nufi da shugabannin musulmai, suna shugabannin da suke aiki da Allah ya ce Annabi ya ce, sun zama shugabannin musulmi. Duk shugaban da yake aiki ba da Allah ya ce Annabi ya ce bai zama shugabannin musulmi ba, irin wanda wannan hadisin ke magana. Shugaban musulmi shi ne wanda ya ɗauki littafin Allah da hadisin manzon Allah cewa shi zai yi aiki wajen gudanar da rayuwar mutane gaba ɗaya, ta fuskar siyasa, ta fuskar tsarin tattalin arziki, ta fuskar tsarin zamantakewar jama'a, ta fuskar tsari na hukuma ko horo da wanda ya ba daidai ba, ya ɗauki abin da ke cikin Alkur'ani da hadisi ya ce zai aiki da shi, to wannan shine shugaban musulmi. Duk shugaban da ya samu wannan sifa wajibi ne kai masa nasiha. Nasiha kuma shine dai kamar yadda muka faɗa, kyautata niyya wajen mu'amala tsakanin ka da shi. Kace zuciyarka daga dukkan wani datti na barna wajen mu'amalarsa, to wannan nasiha ta iri biyu ce. Bin sa cikin abin da ya umarni da shi na daidai, jan hankalinsa idan ya yi umarni na barna. Duk abin da ya umarni da shi na daidai wanda bai tukaro da Allah ya ce, manzon Allah ya ce ba, ya zama wajibi a bi, ko da ba ka san abin da zuci. Shugaba ya ce zo da kai, ya ba da doka. Idan ya yi umarni da ya saba da Allah da manzonsa, to a nan gurin ba za ka bi shi ba. Nasiha ta farko kenan shine kar ka bi shi, ka yi masa nasiha da baka bi shi ba. Ma'ana ka kyautata mu'amala wajen mai mu'amalarta ka tsakaninka da shi, ka kyautata niyya, ka yi nasiha gare shi da baka bi shi ba. Sannan na biyu kuma sai kai kokarin isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace. Idan ka kai matsayin wanda zai je ya gana da shi ya faɗa masa, sai ka gana da shi ka faɗa masa. Idan ka je ka gana da shi ka faɗa masa, ɗan furofofin sun ki baka damar ka gaishe, sai ka rubuta masa ta hanyar akwatin gidan wayarsa, ta hanyar fax, ta hanyar email, ta hanyar menene da ka samu dama. Idan baka samu damar wannan ba, sai ka buga masa waya. Idan ka buga waya ba zai ɗauka ba sai kaza. To sai ka samu waɗanda suka isa suna da matsayin da za su je su faɗa musu, sai kai ka faɗa, ka faɗa musu su sai su je su faɗa. Tunda gurin ka shine a gyara, ko kai ne ka faɗa ko ba kai ne ka faɗa ba, so kake aimi a gyara. Amma ba daidai ba ne ba ka tallata shi a titi sai in ya ki ɗaukar nasiha a sarai. In aka ce za a aiki da shari'ar musulunci, daga wannan lokaci matuƙar ta ana aiki ne na ɗari bisa ɗari. Yin huduba a kan shugaba na musulunci kuma ta riga ta kare, sai dai a ji a same shi tsakanin kai da shi. Domin daga lokacin da ka faɗi laifinsa a sarari, in dai laifi ne, yanzu abin da kai ba zai kawo gyara ba sai dai ya kawo farda. Domin idan kai kaɗai da ka sani ko ba ku da yawa, yanzu da ka faɗa a juma'a nawa suka sani? Dubbai suka sani. Sai ya kasance ka sa za a rinka jin haushinsa a zuci. Wannan ƙila kafin labarin ya kai gare shi ya ji ka faɗi kaza a kansa, an gutsuttsura labarin an canja shi ba yadda yake ba. Kuma cikin waɗanda ka faɗawa, idan kai kana da hakurin jurewa baka ce komai ba, cikinsu idan ka tashi dukkan wakilai ne, dukkansu kowaɗanne kamfanoni ne da dillancin labarai, za su je su gaba da yaɗawa da sharhin bayan labarai da yare irin nasu. Ina fatan kun fahimta. To shi yasa idan an kai matsayin kafa gwamnati ta musulunci wanda lalle ta cika ta musulunci ce, to lalle ta bi yadda za a yi laifin shugaba a faɗe ta kan membaran zuwa, sai dai daidai kana faɗa. Amma kuskuren ko za a faɗa ba za a faɗi shugaban kai tsaye ba, sai da ce bai dace ba wajen su mutane su rinka yin kaza suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza, wanda abin yasa ba zai ji a jika shi ya sun da jika shi. Kamar yadda manzo Allah ke cewa ma ba na kawo ne ba a nuna kai ta kai ta, wanda ya sa wajen su mutane suke kaza suke kaza suke kaza, ya san ku wanda ya inda ga dama sai ce wanda bai sa kai kaza. Ina ba za mu fahimta. Amma ba ta wanda matsayin ba shi yasa sai tun da demokuraɗiyya aka ce ana yi ba kai matsayin gona sai aka yi ta mai, ita kuma demokuraɗiyya za ka ji dama kowa ya faɗi mai. Ya faɗa abin da yake ganin yana masa kai a zuwa kar ya wani nuku. To abin da ake so ga shugaba na musulunci abin da ya umarni daidai ka tallafa masa ka karfafe shi a kai, sannan kuma ka yi masa da'a, sannan idan kuma ya umarni wanda yake ba na daidai ba ya kuskure, to sai ka gyara masa. In ka kai matsayin ka gyara, in bai kai matsayin ka sadu da shi ba sai ka faɗa abin da za su sadu da shi, sai a je sai a faɗa masa ta hanyar da ta dace. Ina ba za mu fahimta, sai a je a faɗa masa ta hanyar da ta dace. Su kuma wanda suka je suka faɗa wa shugaba ya aiki din ba lallai bane ba su dawo su ce maka mun faɗa masa kuma ya ce kaza ko bai ce kaza ba, kai tunda ka faɗa masa ka ɗora masa nauyin magana ka riga ta kai. Su kuma in sun faɗa ba lallai bane ba su fito su yi balagana su tara mutane su ce ai mun ce masa kaza mun ce masa kaza mun muka sa yi kaza mun muka hada shi kaza. Idan an yi haka an yi gwamnati guda biyu kenan, shi yana mulkin jama'a ko kuma kuna mulkin sa. Abin da ke zan zai rasa masa kenan, daga lokacin ya dena karɓar maganar ku gaba ɗaya sai ku zama kuma cikin ruɗa kuma so ake a gyara. Mun fahimci. duk wani a zaman da muka yaka su saudiya ɗalibai da dama samari don sai ga gwamnati suna wani abu za su ɗauki zafi sai su faɗa a kan Binbas. Binbas kuma yana da wata ƙa'ida matuƙar an faɗa masa yi bincike ya samu haka ne sai ya samu sarki fadi ya faɗa masa. Sai dai ba sarki ba ne ya dawo ya ce muku na faɗa masa. Mai yiwuwa in yi da madadi daga titiki zai kawusta masa hanci sama da duk yadda kake tsammawa ne wani zai kawusta masa. Amma idan ya fito gaban jama'a babu yadda za a yi faɗi laifinsa. Sai dai kawai jama'a su da canji sun shayin wajen su dokoki ya je ya same su kuma a canja ba tare da kuma sun faɗi cewa shi ya faɗa musu ba shi ko ba zai dawo ya faɗa mutane shi ne na faɗa musu ba. Sai dai waɗansu daga cikin mukarraban sarki su suka cewa Aisha ne ya ce kaza Aisha ya ba da shawara. Ba za su ce tafiya ya yi wa'azi ko yana siya ba ce Aisha ya ba da shawara a yi kaza kuma an zartar su. Ina ba za a fahimta. To kaga dai inda ake zama na gaskiya da gaskiya kenan. Shi malamin yana mu'amalantar shugabanni mu'amala ta gaskiya da gaskiya ba don zai samu wani abu a wajensu ba sai don su gyaru domin gyaruwarsu gyaruwar miliyoyin mutane ne. Su ma shugabannin kuma suna mu'amalantar malaman da gaskiya tunda sun san malaman masu faɗa musu gaskiya ne. Amma abin da ya sa gaba ɗaya garinmu ya lalace al'amuranmu suka rikirkice galibin malamanmu ba su iya faɗa shugabanni gaskiya. Ba su iya faɗawa ko hakimi gaskiya ko ciyaman da local government ballanta na gwamnan jiha ballanta na minista. Sai ga malami zai shiga ofishin kwamishina yana kwafe takalminsa? Ofishin kwamishina yana kwafe takalminsa? Ya je gidan gwamna yana kwafe takalminsa zai bada kamar zai durkusa in zai gaisa da gwamna? Ko zai gaisa da wani minista kamar zai durkusa ko ya ga sarki ya rikice hankalinsa ya tashi? Sai ya za a yi faɗa gaskiya dole duniya ta lalace. Ba ku yadda za a yi al'umma ta gyaru sai in malaman ta na addini sun san matsayin da Allah ya ba su na ilimi da Qur'ani da hadisi. Cewa matsayi ne da ba na ƙasa ake ba political appointment ba ne ba. Ba na ƙasa ake ba ballantana su tsoron wani zai zo ya cire su daga baya. Kowa zo ya dama a wannan kujerar ya same su kuma zai tafi ya same su a wannan kujerar. Kafin ya zo suna kan kujerar su ta malanta da kalar zamu kwanar sunan lai. Ita ta tsara musu daraja da farla a tsakanin jama'a. Ya zo ya sauka ya kare shekarunsu kuma suna na a kan wannan. Sun ba za su sauka ba. To ina dalili ka zo ka kuskantar da kanka wurin wanda zai sauka ga nan gaba. Ya zama gaskantacce kuma sai ka bi shi ka zama gaskantacce tare da shi ko kai yaya idan dai ka bi shi ka zama gaskantacce tare da shi ka ci baya in kuma da ya sauka kuma ka rabu da shi kuma kai mutunci sai ka zaɓi ɗaya cikin biyu. Dole ka zaɓi ɗaya cikin biyu shi yasa dole ne mu zanto masu mu'amalantar juna da adalci wallahi da malamanmu. Sun mu'amalanci shugabanni da adalci da bamu samu kanmu cikin rodewar al'amura makamanta wanda muke cikin su ba. Shi yasa yanzu duk malamin da zai fito ya faɗa wa shugabanni gaskiya sai su ɗauke shi a matsayin maki. Saboda me suke ɗauka a matsayin maki? Malam wani ya zo ba haka ya faɗa ba. Malam wani ya zo ba haka ya faɗa ba. Kai kaɗai ne ka zama ɗan opposition. Kai kaɗai ne ɗan adawa. Ko ku ƴan tsoraru ku kaɗai ne ƴan adawa. Amma in ba haka ba da malam wani da malam wani su ma duk malamai ne. Kuma duk suna da muridai suna da almajirai. Kuma suna da manyan rijuna da rawani da mai nan da mai in zan tafi tsara aure a kuma su rike musu takalma daban-daban ga malam yazo malam yazo. To yaya aka yi duk su musu ce kaza ba sai kai. Shi yasa muke shan wahala su su kasa fahimtar mu mun ko ba za mu fahimce su ba. Tunda muna so su dawo daidai su kuma suna kwatanta abin da muka faɗa da abin da wasu da suka fi mu shekaru suka faɗa. Kaga in ba Allah ya musu gaban ka tarba da wuya su iya fahimta su dawo daidai. Ina ba za mu fahimta. To Allah ya ganar da mu. Amma lallai ana son shugaba na musulmi ka mu'amalance shi ta wannan da kyakkyawan niyya ba dan matsayin da zai baka ba dan mukami da zai baka ba sai dan kai imani gyaruwarsa gyaruwar miliyoyi ce lalacewarsa lalacewar miliyoyi ce. Yanzu ka duba tun yaushe ake wa'azin giya a Kano cewa giya babu kyau tun yaushe ake wa'azin tashi tashi babu kyau an karanta bakan nan ya din an yi da la'ilo an yi zabura har da zabura ma an yi wa'azi a garin nan akan da yake wa lallai wanda yake zina ko yake shan giya zai je jahannama har ma an zurba fa mai zina ko ya duba sai ya rutsa wata kwanan shekara abin da shi ko bayan shekara a kashi kurfa kwanan shekara kawani don kuɗa yadda su zai shekara mai san a jahannama zunubin su sassan na mai zina 40 ɗaya lafiyar banza ta ja masa haka mai bakan damiya jiya ba da ko ba haka ba ne ba bakafi suna fara da ita amma babu wanda ya daina zina. Amma yanzu daga cewa za a yi shari'a a Kano daga makon da gwamnan jihar Kano ya bayani a gidan rediyo cewa ranar 19 ga watan Rabiul Awwal za a yi lantin din shari'ar musulunci. Wallahi wannan waya ko gwamnati daga Lagos zai ce sai ga kasuwa suna tashi tu daga nan suna komawa Lagos. wai har wani mai gidan karuwa a agigi yake tara idan ya ga samari sai kai ku zo gidan mu fa muna da koran fanko su sun fi araha wallahi wani wakilin karu wai koran fanko su wato waɗanda sai zai kire a musulunci a Kano ta kore su suka ce to wannan fa kaga aikin shugaba kenan in yace zai musulunci tasirin sa ya fi na dukkan wa'azin da malami zai dan shi doka ke hannunsa malam ba za su fara wuce amma ne abinda ba hauke dai ke sai dauka ta malam ba ta wuce amma to gaskiya ka ga malami wa'azi zai yi da aya da hadisi amma ba da karfin da zai zo sarfa ta wuce amma gwamna da ya ga dama sai ya zo ya ce na soki dukkan lasisin gidan giya da ke da nan da gaurin ya daina aiki na soki dukkan lasisin wata gidan sinima da ke garin nan da gaurin ya daina aiki da ya faɗi wannan a rediyo gobe ba za a saka sinima ba ko ɗaya ko ina sai ya umarni a je a zuba 'yan sanda a ga waye ya ce kunna to idan malami zai shekara da nuna wa'azi yaushe za a samu wannan cin nasara amma lokaci guda idan shugaba ya gyaru shi yasa dole a yi kokarin shugaba ya gyaru wani lokacin da zafi wani lokacin da sanyi wani lokacin da daddare ka tashi kai masa addu'a da kai sai Allah babu wanda ya sani sai kai sai ubangijinka dan kana ganin gyaran sa gyaruwar al'umma ce ko ya sani ko bai sani ba dama ba kai ba dan ya biya ka kai ne dan mai duka mai kowa mai komai shine Allah to sai lokacin da muka kai wannan matakin fahimtar a addini kafin mu samu ci gaba alhamdulillah yanzu ko wannan fahimtar tana ta zuwa kadan 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 tana tafiya Allahumma wa ammatihim sannan nasiha ne ga sauran gaba garin musulmai ma'ana nasiha tsakanin ka da gaba garin musulmai kyauta tabiya wajen mu'amalar ikhlasi wajen mu'amalar zaka mu'amalance su akan asasin la darara wala dirar la darar wala dirar mun karanta wannan hadisin a baya ko kai ba za ka fita ba za a cutar da kai ba ma'ana ka kare musu mutuncin su ka kare musu dukiyoyin su ka sani Allah ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum an taradin minkum kar ku yi dukiyoyin dukiyoyin ku ta hanyar barna kamar sale kamar kwafi kamar fashi kamar a baka baki ka cinye ka kibiya kamar ka yawa mutum dabara ka baki lissafi ba daidai duk wata hanya dai wanda ba ta daidai ba sunan ta barna to Allah ya haramta ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ta hanyar barna sannan kuma kar ka zubar da jininsa wajen dukansa ko wajen kisan kai sannan kuma kar ka zubar da mutuncinsa wajen yi da shi ko zundansa ko yi masa hasada wannan shine gawa dan uwanka musulmi nasiha dukkan mutumin da bai kubutar da musulmai daga sharrin hannunsa ba bai kubutar da musulmai daga sharrin harshensa ba bai kubutar da su daga sharrin zuciyarsa ba to bai nasihanci al'ummar musulmai ba cikakkiyar nasiha kubutar da su ta hanyar sharrin harshe karka yi da su karka zage su karka ci mutunci karka yi kaji kubutar da su ta hanyar hannu karka ɗauki dukiyarsu karka zubar da jininsu kubutar da su ta hanyar zuciya karka yi musu hasada bisa ga wata ni'ima da suka samu ka ji a zuci na ma wannan ni'imar ta kauta rabu da su to kaga dukkan wanda ya samu wannan dan Allah idan an samu waɗannan nasiha ga Allah ɗin nan daidai nasiha ga manzon Allah daidai nasiha ga littafin Allah daidai nasiha ga shugabannin musulmai daidai nasiha ga ahmadul muslimin ta zama daidai yadda muka yi sharhin nan a takaice muka rero maganganun malamai dan Allah duniya za ta yi ko ba za ta yi ba shi yasa malamai da dama suke cewa wannan hadisi shine rubu arba'il islam dai ko da hudun musulunci ne gaba daya wadan suka ce farhu wa sulusu aslasul islam sai bisa uku musulunci ne don idan ka samu wannan ciko biyu kake bukata an gama komai shari'a da mu'amala da siyasa da tattalin arziki komai zai gyaru wadanda suna hada wannan hadisi su ce idan ka samu sai ka samu hadisi inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa daga nan gurin sai ka samu hadisin inna al halala bayyinun wa inna al harama bayyinun wa bayyinun ma amulun mustabihat la ya'lamu annaka tasiru min an-nar in ka hada wannan ka hada musulunci wadanda suka ce ka kara da na hudu shine hadisin Aisha mala'ikatu bi arna aza balat min huwarin da akwai bidiyoyi kuma cikin addini in ka hada wadannan gaba ɗaya ka hada addini duk sauran tarihi إنما الأعمال بالنيات أتمنى كاوة أكيدة ليس خلاصي لي الدين النصيحة كاوة معاملة سكانك لو بجري بشو قبلي دلتا من الله دمان الله دكوزا لنك مغرم مسلمي inna lahu da bayyinu wa inna lahu bayyinu wannan ko haka dalkan ka ba zaka tsina ma kalabi ba duk da cewa kace baka da jiwa da ba baka zubar da jinin wani baka zage wani baka yi wa wani asara ba amma kai a karan kanka ma kai wa kanka adalci kuma inna lahu bayyinu wa inna lahu bayyin man adin fi arda hadha ma lazna wa huwa raddun wannan duk sukun nasiha ne ga manzon Allah karka bauta Allah ta da abinda manzon Allah ya zo in ka hada wannan guda wannan ka riga ka hada gaba ɗaya musulunci kuma duk sauran sharhi ne wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه حديثي نقف نبيه تسمى النبابي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن تقول جرير بن عبد الله البدلي الذي قال إذا جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم lafazin baya'atu ana fassara shi da mubaya'a amma matsayinsa kamar aldaga albay'u ne kamar cinikayya ita ko albay'u abin da ake nufi da cinikayya shine almu'awaba ba ni kaza in baka kaza an gane ku ga kuɗi ba ni kasancin madara ga kuɗi ba ni mudu ne shinkafa ga kuɗi ba ni magi kaga na baka kaza ne kai kuma ka bani me ka bani kaza shine mubaya'a musaya mu'amala tsakanin mai saye da mai sayarwa to sai yace baya a Rasulullah na yi wa manzon Allah mubaya'a kamar mun kulle cinikayya ne da shi in tsare waɗannan ababen shi kuma ya labince mun aljanna abinda zan masa biyayya kai waɗannan ababen da ke cikin hadisi shi ko abinda zai yi labince mun zan samu a madadin wannan shi ne mai aljanna mubaya'a kulle cinikayya ne kenan baya a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi wa annabi mubaya'a cewa na ji na gani zan bi shi bisa ga dacewa da aljanna da lisafin wuta zan bi shi ala iqamin sala bisa ga tsayar sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa nushi li kulli muslim da kikkawar mu'amala da kowane musulmi da yadda ba zan zubar da jininsa ba ba zan zubar da mutuncinsa ba ba zan haici zuciyarsa ba ko ka ce da yadda zai kubuta daga sharrin hannuna ya kubuta daga sharrin harshena ya kubuta daga sharrin zuciyata shine annasu li kulli muslim kowane musulmi da makwabcinka da wanda ba makwabcinka ba da dan uwanka da wanda ba dan uwanka ba da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba jiba manzo Allah ya ce kai ne kai ne yace kai kaza kai kaza kai kaza sai kuma yace wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta kuma ka ce salamu alaikum ga wanda ka sani da wanda ba sani ba duk wanda ka sani idan musulmi ne assalamu alaikum wannan ma ka ga sai yau ta ganin sai assalamu alaikum amma ba zan mutu wanda kuka haɗe domin ba in dai baka san shi ba sai ka yi kauce a kunka kan sa ka dole baka san har in ya kila ma wani lokacin ba wani ka masa kallon gaggawa ka wuce shi a ce wani ya ba magana ce a salamu alaikum wallahi ban ce da ka ba ma'ana abin da yasa ban ba sallama ba dan ban ce da ka ba dan ke ba musulmi bane ba rashin ce dawa ne kawai ma'ana ban san ka ba amma a ce na san ka sai na manta kenan manzo Allah ce wannuki li kulli muslim wallahi rayar da sunna yana da wahala yanzu idan dai ga wannan sai ga za su taimaka wani abu daban kuma a yau da salamu alaikum wa rahmatullah da ta jima da fita da fuska salamu alaikum wa rahmatullah da zai sabi shi ne to ba ka sunar ba za Allah sunar ba sai mun tuli gida za ka shiga salamu alaikum wa rahmatullah haka za ka fita daga mutan gida to jama'a zan fita sai na dawo ko salamu alaikum sai na dawo ka saba yaranka haka kuma su saba da haka yana da daɗi kwarai da gaske idan ka saba musu da haka a aikata ko da ba kafin ka ce ku yi su saba ji haka sai ka ji yara sun ɗauka wannuti li kulli muslim wani hadisi muttafaqun alayhi as-sadis hadisi na uku an Anas radiyallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zanto mai cikakken imani ba har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa kaga ai cikakken nasiha kenan dai na fassara mana nasiha li ummatul muslimin sai ya so wa dan uwansa abin da zai so wa kansa a wata riwaya akwai nadin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi duk alkhairin da kake so wa kanka ka so wa dan uwanka musulmi, kishiyar haka dishirin da kake ji ma kanka tsoro baka so ya same ka, to haka ka ji ma dan uwanka tsoron ya same shi, ko kar ka so ya samu dan uwanka musulmi. Na manta in karanto mana a hadisin baya na Jarir din nan na bayat rasulullah ala iqamin salah wa ita'iz zakah wa nuthi li kulli muslim, ya zo a cikin mu'jam na Tabarani. An gane ku? Kisar hadisin tana da tsawo, Bukhari da Muslim basu kawo ta ba, amma a mu'jam na Tabarani yace abin da ya faru shine anna jariran amara maulahu an yashtari lahu farasa. Jarir ibn Abdullah ya umarci yaron gidansa ko bawansa ya je ya sayo masa doki. Fashtara lahu farasan bi 300 dirham, sai ya sayo masa doki aka yi cinikin dokin nan dirhami 300. Waja'a bihi wa bi sahibihi li yanqudahu as-sam, sai yaron dama ba bashi kudin ba ta aka yi dai cinikin dokin, idan ya gama cinikin dokin ya taho da mai dokin dan ya zo karɓi kudin sai bayar da doki. Ya zo da mai dokin dan ya karɓi kudin sa. Fa qala Jarir li sahibi al-far, faratuka khairun min 300 dirham. Bayan an gama aka zo da doki sai Jarir sai ya nawa aka sai 300 aka sai dirham 300. Sai Jarir ibn Abdullah ya kalle mai dokin yace ai wannan dokin ya mu 300, kai dai 400 mana. Ka ji fa kai ne mai tsaya ka kama gara ka wannan ma kana ganin ya baka. Ya juye dokin, ya juye dokin yace ai wannan ya fi 300, kai dai 400. Tabi'uhu bi 400 dirham. Qala zalika ilayka ya Abu Abdullah, yace in ka gara ma sai ka biya hakan ya Abu Abdullah. Ka gara ma ka biya haka. Fa qala sai Jarir sai yace farasuka khairun min zalika, tabi'uhu bi 500 dirham. Kai ina ganin dokin nan ba zai kai 500 ba, za ka sayar 500 dai? Lam yazal yaziduhu mi'atan tabi'a, bai guje ba yana kara masa 100 wa sahibuhu yarda, mai doki na cewa to ganin damar ka ne ka saya. Wa Jarir yaqul, Jarir na cewa farasuka khairun, ai dokin ka ya baka ila an balaga 800 dirham, har sai da ya sayi shi dirhami 800, ka ga ya kara 500 da an sayi shi 300. فاشتراه بها فكيل له في ذلك سواء ذلك ذكرت هذا الدليل أو غير ما ذكرت الدليل كنت ذو كان قال كنت ذكرت هذا الدليل نفس. فقال سيدي إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا نايوا أن مبايع على النسي لكل مسلم كي وزن هنا سيها تكون مسلم إن نيني ميدوكي إنا قصيحك هكا تسلت هكا يقودا ونواتير مكسل هكا sai na suka abin da nake ji zai yi ta hakikan kenan da faɗin manzon Allah wannan su ne kullu muslim kuma wanda ya zama daidai da faɗin sa la yu'minu ahadukum hatta yuqbal yaqihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaga rayuwar sa akwai a ce sa aka ce ba za a yi daidai ba, la yastawi minkum man anfaqa min qabl, ko da kuwa zaga su da juna ba wanda ya jihadi kafin bude maka ba daidai ga wanda sai daga ba bude maka yi. من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل كذلك عند أقام فلن سعى فتيه سوكتي إذا أنقال فيها سوى آخرين منهم لما يلحقوني لو تنسل ذا الزبايا ما أريد ذو مسكي قريبا لما يلحقوني حريا ذو دعيك بطنن بسكي مطيان وطن شمبا والذي نتبعوهم كنا تقسم من أسكي والذي نتبعوهم. Bayan mun yi aikin mu sai mun yi musu addu'a, sannan ba aikin namu ya zama tatacci tukuna, domin wannan zina da wani ba ya kulu ga rabbana ghfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillatan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, sai mun hada da addu'a gare su kafin ma aikin namu ya kare su. Idan aka ce ga wani yayi azumi, yayi sallah, yayi qiyamul layli, ya fiyar da dukiya amma bai taba yin addu'ar alheri ga sahabbai ba, to har yanzu bai zama cikakken mummuni ba, har ma in ana rabon ganima ko bai ku ba za a bai ku ba, dan ka'idar wanda za a bai ku shine wanda yake wasu abai a zuwa tunda bai layi da su ba, duk yaki ko bai yaki in an zo rabon bai ku ne ba za a bai ku ba. Kuna fahimta da kyau kaga wannan shine wato ainihin gane matsayin da suke da shi, gane matsayin da suke. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, wannan babi ne da yake magana dangane da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى خذ الأبو وعمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. wannan babi ne da yake magana dangane da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hali daga mummuna. qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair. waltakum minkum lalle wata al'umma ta kasance daga cikin ku, ummatun wata al'umma, wata tawaga, wani adadi wanda zai isa ya wadatar aikin wannan al'umma ko wannan adadi. yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga alkhair, kira zuwa ga alkhairi, wato kira zuwa ga musulunci da abin da ke cikin sa na dokoki da umarni da hanya. wa ya'muruna bil ma'ruf linka wa bil kyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga mummuna. lalle a cikin ku a samu wata al'umma da za ta tsaya da wannan aiki. inda za mu taru gaba ɗayan mu ba a samu masu wa'azi ba, to gaba ɗaya mun yi sabawa Allah madaukaki sarki. haka idan an samu adadi na masu wa'azi amma bai kai su gamsar da garin ba, to har yanzu wanda suke yi sun fita daga cikin zunubi, amma sauran jama'a ba za su fita ba har sai an samar da adadin da ya isa ya wadatar da Kano. kun gane da kyau, wato kenan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun kifai, wajibi ne, farzun ne Allah kifaya. abinda ake nufi da farzun Allah kifaya, idza qama bihi al-ba'dul kafi sabon Allah a ce dole a samar da masu wa'azi. ku gane bambanci tsakanin mai karantarwa da mai wa'azi. mai karantarwa a zaure ko a makaranta ba ruwan shi da kowa sai dai wanda ya je ajin sa ko mai makaranta. waɗannan ba suwar ke nufi ba, suna da muhimmanci cikin al'umma, suna da gudunmawar, su suna samar da mutane ne masu aiki nan gaba. amma mai wa'azi shi ne wanda zai faɗakar a masallaci ko na juma'a ko na kamsar salawat ko a kasuwa ko a rediyo ko a talabijin ko a jarida, dole sai a samu mai umarni da kyakkyawa mai hana mummuna. ina ba za mu fahimta. wato kenan malaman da suke takaitawa kan ayyukan karantarwa kadai amma ba su yi wa kowa wa'azi, wato har yanzu aiki ne ragagge matuƙa ƙwarai da gaske. in suna son su samu kamala ta gaba ɗaya bayan suna wa'azi, bayan suna koyarwa kuma sai suna ne kuma sai suna wa'azi, don wa'azi daban karantarwa daban. karantarwa ilimi kake bayarwa, amma wa'azi ya kunshi horo ne da hali, ya kunshi kwaɗaitarwa ne da komai, tsoratarwa, kwaɗaitar da aljanna da kuma tsoratar da gidan wuta. wanda kuma galibi ana yawa taron jama'a ne don a gyara wani halayya da aka ga suna yi. ina ba ta fahimta. to lalle ne a cikin al'umma a samu masu wa'azi, domin da su ne al'umma za su gyaru. al'umma ba ta gyaruwa sai da masu wa'azi. shi yasa Allah ya ce waltakum minkum umma, lalle wata al'umma ta kasance a cikin ku tsayayya ya da ode ne kai wanda za su ta kira zuwa ga alkhairi. wa ya'muruna bil ma'ruf, kuma su rinka yin umarni da al-ma'ruf, shine duk abin da shari'a take masa kyakkyawa. wa yanhauna 'anil munkar, su rinka yin hanin daga munkari, shine duk abin da shari'a take masa mummuna. wa ula'ika, su waɗannan masu irin wannan aikin umar mafuli wannan su ne masu rabota, ko ka ce su waɗannan masu kiran da waɗanda suke ansa musu su ne masu rabota. wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce kuntum khayra ummati. kuntum dinnan asalin sa a fi'ili madhi ne, ko daga kanin ya kace kuntum, to a nan wurin amma fi'ilun madin lakinnahu maslubun zaman, an kwace masa zamani, kawai ya dullu ala mujarradil kailunati allati la tata'allaqu bi zamanin min al-azminati. Ku abinda za ka ce an kuntum khayra ummatin, ku ne diyayyin al'umma. Ba za ka ce kun kasance mafi fita al'umma, kun kasance yaushe, har yanzu ba ana so ku ci gaba da kasancewa, har gobe har jibi, ba fi'ili ma zai bane ba, fi'ilun maslubun zaman. Ina fata kun fahimta, kuntum khayra ummatin daidai ki da ka ce antum khayra ummati, antum khayru umma, ku ne fiyayyu zaɓaɓɓu mafiya alherin al'umma. Ukhrijat linnas, wanda aka fito da su domin mutane, aka fito da su don su amfani mutane. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuna yin umarni da kyakkyawa, kuna yin hani da kyakkyawa. Idan muka manta ba a wani zama da ba wannan ba, na yi mana fidar abin da ke cikin wannan aya na balaga. Ubangiji ta'ala ya ce ku ne tsiyayyin al'umma, amma nan take sai kawo al'amurra guda biyu, ka iya ce musu uku ko biyu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. To wanda suka ce musu uku sun dauka da al'amr bil ma'ruf ɗaya kenan, annahi 'anil munkar biyu kenan, al'imani billah na uku kenan, umarni da kyakkyawa, hani daga mummuna, imani da Allah, wannan kenan. Wanda suka ce biyu sun dauka da al'amr bil ma'ruf da annahi 'anil munkar duk abu ɗaya ne, al'imani billah kuma shine cikon nabiyin kenan. To in ma mun dauka duka haka ne, in mun dauka uku ne, in mun dauka biyu ne, duk dai mun fahimci ma'anar. To a cikin ayar za mu lura da al'amura guda biyu. Farko, umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, in an kwatanta da imani da Allah, cikinsu wanda ya fi girma? Imani da Allah. Amma tare da haka a cikin ayar aka kai shi karshe, aka fara umartan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna kafin a ce wa tu'minuna billah. Madadin a fara ambaton imani da Allah kafin kawo wannan. Saboda me? Saboda a nuna muhimmancinsa. Ya kai matsayin mai muhimmancin da ya kaddamu taqdiman lafziyyan fil aya, ta fuskar lafzi a fara ambatansa kafin a ambaci imani da Allah, na farko kenan. Na biyu, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sai aka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sai aka ce wa tu'minuna billah. Aka kawo wajen wa tu'minuna billah, amma ba a kawo wawo wajen ta'muruna bil ma'ruf, da aka ce linnas kawai, aka ce ta'muruna bil ma'ruf. Da a ce an kawo wawo, an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, da abin ayar ma'anarta sai zanto ku ne mafifita al'umma, ko da ba ku wa'azi, amma duk da haka ku yi wa'azi, wa'azi kamala ne. Amma tunda ba a kawo wawo a tsakani ba, babu yanda za a yi ku zanto khairu umma sai kun yi wa'azi. Ina fata kun fahimta. Dan da aka ce kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sai aka ce ta'muruna bil ma'ruf ba tare da wawo da tsakiya ba. Abinda wannan ke nuna wa alkhairiyatul madhkuratu fil aya la tatahaqqaqu lakum illa bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Khairiyya din da ke cikin ayar da aka ce kun kasance mafiya alkhairi, ba yanda za a yi ku same shi sai in akwai umarni da kyakkyawa da hali daga mummuna. In babu wannan a tsakanin ku, babu sauran alkhairi da kallon. Ina ba da kun fahimta. Yahudu sun yi imani da Allah, sun yi imani da annabi Musa, amma Ubangiji ya la'ance su akan harshen annabi Dawud da harshen annabi Musa. Saboda me? Saboda ba sa hana mummuna. Kan harshen annabi Dawud da annabi harshen annabi Isa, ma'ana cikin Zabura da cikin Linjila, aka la'ance su saboda me? Dan ba su imani da Allah ba? Dan ba su imani da manzansu ba? Dan ba su hana barna. Suna ganin gidan giya a unguwarsu ba sa cewa abinci, suna ganin gidan caca ba sa hanawa, suna ganin gidan karuwa ba sa hanawa. Asali su wasu ya kawo gidan karuwa a yi, ko da su ba za su yi ba. Su kawo gidan caca a yi, ko da su ba za su yi ba. Barasa a yi ta sha, ko da su ba za su sha ba. Ba sa hanawa, sai aka la'anci su. Ina fatan kuna fahimtar abin da kyau. Da akwai 'yan ba ruwanmu cikin musulmi. Irin 'yan ba ruwanmu shi ne idan dutse ya ƙetare kansa to ya fada kan kowa. Ma'ana tun da shi baya zina, Allah ya kare shi, baya shan giya, baya caca. To dan makwabcinsa na yi, dan abokinsa na yi, wannan baya hana
baya sa ya ji haushi a zuci. Rashin jin haushin nan a zuci rashin imani ne, kamar yadda za mu karanta nan gaba. In dai kaga ana barna kuma a zuciyarka ba ka da dama ko wasu iri, wallahi kar ba ka ɗauka kana da imani. Har yanzu kamar ɗan ƙaramin ƙarfe ne a zaune kawai ya sake cikin mutum ba gani. Wallahi tallahi. Manzon Allah ce in dai kaga mutum bai ƙi abu ba a cikin zuci ko yaya ko gizo ba ya ƙin abu a zuci, ba wani sauran rabuwar imani ko da gurgurdan ƙwayar komai ya babu. Domin ya yi istihlali na ayi abin ko da shi ba ya yi. Yana ganin halal ne a kyale kowaye ko da shi a ganin damarsa bai yi ba, dan baya cikin abin da yake sha'awa. Dan haka bai wata haka in jama'a kuma suna sha'awa sai a bar musu, don saboda kula da ƴancin dan adam. Saboda kula da kare dan adam ko ne a ka a bashi hurriyatu tafkir, ƴancin tunani, hurriyatu ta'bir, ƴancin faɗin albarkacin baki. Ai in ka ji an ce ƴancin tunani, ma'ana ka tuna da duk abin da ka ga dama ko da gafarci ne Allah ne. Ƴancin faɗin albarkacin baki, ka faɗi duk abin da ka ga dama ko da izgilanci ne ga musulunci, ya zama kafirci kenan. Yanci sakakke ba kaidi shine kafirci, amma yanci wanda yake da zabaibayi da tarnaki to shine yanci irin na musulunci. Ka faɗi duk abin da kake so da sharadin ba za ka muna ladabi ga Allah ba, ba za ka muna ladabi ga addini ba, kuma ba za ka shiga cikin haƙƙin dan uwanka musulmi ba. Shikenan sai kai ta me, sai kai ta faɗa. Amma faɗi duk abin da ka ga dama ko menene, ko ya kunshi muna ladabi ga Allah, ko za ka rubuta littafi irin na Salman Rushdie, ko da za ka yi ilhadi, ko da za ka faɗi abin da ka dama, yanzu kafirci ke, yancin kafirci ke. Duk yancin da duniyar Turai take kira yanci ne galibi na kafirci, ba abin da ya dace su. Ina fatan kuna fahimtar da kyau. Dole sai da wa'azi gari ke gari, dole sai da wa'azi. Shi yasa idan ana gwamnatin musulunci ko za a yi gwamnatin musulunci, dole ne gwamnati ta ɗauki nauyin masu wa'azi. Waɗanda za ta rinka, waɗanda aikinsu shi ne wa'azantar da jama'a da kiran su zuwa ga kiran wanda bai musulunta ba zuwa ga musulunci, tabbatar da musuluncin wanda ya musulunta. Kiran masu saƙo zuwa ga tuba, tabbatar da tuban wanda suka tuba. Dole sai an yi haka. Dole sai da da'awa, sai da wa'azi. In ba da'awa ba wa'azi, ba wa'azi ne kiran da wa'azi. Ina fatan kun fahimtar da kyau. Dole sai da wannan. A tura waɗanda za su je ƙananan hukumomi kafin tunda dai za a yi shari'a musulunci daga Ramadana. To a ce kafin nan, kafin shekara biyu ta rufa, yanzu to ba sauran ba maguje a jihar Kano sun shiga musulunci. Yanzu to wanda suke cikin kiristanci za a dawo da su. To a nan gurin ne za ku gane malaman gaskiya wanda sun yarda su ba da kansu, sun yarda su tura ɗalibansu, sun yarda su zaburar da samari a ji a yi wannan aikin. Daga nan za ku gane malamai na jabo waɗanda su ce a illa iyaka a ba mu kujera mu je ni umara a goma karshe za mu maka addu'a Allah ya tabbatar da kai ta zarce ta wuce. Ta ci gaba da tafiya, ta zai ina in ta wuce, ta zai ina. Ba dai mutuwa zara nan ba. Inna rabbaka la bilmirsa. Malami na gaskiya zai tsara maka yadda za a yi addini ya zauna lafiya, don zaman lafiyar addini shi ne zaman lafiyar ka. Kirista na so su samar da wani percentage na adadi na kirista 'yan asalin jihar Kano, don nan gaba wata batala na demokarasi ake yi su ce dole a ba su fili a CTV, a ba su fili a Radio Kano, don su ma 'yan asalin jiha ne. Sun kai kashi biyu ko kashi uku ko uku ko biyar cikin ɗari, da haka a ba su dama a yi rigima saboda demokarasi ya san me za a yi. Kai kuma kana kokarin wanda suka ji kiristancin ka dawo da su musulunci, wanda suke babbazawan a dawo a tubo su cikin addini, ka karye mafarkin kiristanci, ka ciyar da addini gaba. Dole zato irin wannan tunanin waɗanda suke kusa da gwamnati da ma waɗanda suke nesa da ita ɗin, a tsaya a yi tunani mai kyau na shawarwari tunda dai za a yi gwamnatin musulunci, ko ba haka ba? In ba haka ba da kurfi za su je su tsaya su kallon da zai su yi uwa da makarciya. Irin wanda lokacin da ake maganar shari'a ba sana'a, amma da sai ga abin ya ci karfin su, gwamnati ya zo ya fasa kwai ya ce za a yi shari'a, to su kowa zai rasa wannan sai tafi gidan gwamnati. A yi gaba su ne, ai su ne 'yan shari'a. Ma'ana ko da za su bayar da shawara mai kyau ko mara kyau, to kaga dole ne sai kun taimaka, duk kowa nan yana da hakki ne ya taimaka wajen shawarwari masu kyau. Ina ba da kuna fahimta da kyau yadda addini zai ci gaba. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى خذ العفو ومن يديكم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو كاركي العفو كمتعني أن أمك بعديني با وأمر بالعرف كيوم مريني في جاوم أفو وأعرض عن الجاهلين ككوانت كيدك جاهلين حكا الله تدب الله صلى الله عليه وسلم دع العرف da al-ma'ruf duk ma'anar su daya shi ne kikkiawan abu. An ce da manzon Allah ya zama mai afuwa, sannan kuma ya umarni da kyakkyawa, sannan kuma ya kawar da kai daga jahilai. Ma'ana idan mai wauta ya maka wauta, kar ka mayar masa da martani. Kamar yadda Laraba ke cewa, ne ya zana ka kasafihu falatujibu fa khairun min ijabati fi sukutu. Idan wawa ya yi zance, kar ka ba shi ansa, domin shiru da baka ba shi ansa ba ya fi sa masa takaici sama da ka ba shi ansa. An gane ku? Saboda haka lokacin da kake aiki da jami'an musulunci, kai mai wa'azi ne, ko kai gwamna ne mai zartar da dokar Allah, ko kai kwamishinan wata ma'aikata ne, ka zartar da waɗansu ƙudurori da ke karkashin horonin ma'aikatarka za ka yi aiki, to dole ne waɗansu wawaye su faɗi kaza, kar ka ce musu komai ka yi banza da su. Dole ne ka ce za ka yi jami'an musulunci ka gwamna, ƴan jarida za su zage ka, kar ka ce komai ba komai ake ba da ansa ba. Za su yi ƙarya, ce shari'ar musulunci kenan, an cinye kaza, an ba da bangiran kaza, an yi ƙarya kaza, sai kai banza da su, kar ma ka ba su ansa. Ai wai Laraba suke cewa in dai kowane kare ya yi haushi sai ka ɗauki dutse ka yi jifa, to sai duwatsun su ƙare na duniya kar nika kuma su jira haushi ba. Ko ba haka wani ba. Saboda ka idan kare ya yi haushi sai ka jale. Amma ka ce daga yin haushi ka ɗauki dutse ka jefa. Addima ya ƙare zuwa tsohon za su kare shi kuma kare bai dina haushi ba. Saboda haka ba lallai bane ka ba da ansa ga dukkan waɗansu waɗanda za su faɗi magana ga musulunci. Kuma akwai matsayi da za ka kai, imma ta fuskar girma tsakanin jama'a, ta fuskar ilimi da girma da shekaru da menene, da matsayi da za ka kai ta fuskar mulki, kai gwamna ne ko menene, wanda ko da an faɗi wani abu na ƙarya, akwai buƙatar a ƙaryata wanda ya faɗa a kawo gaskiyar, ba kai da za ka yi ba sai ka samu ni. Ta fuskar siyasa, wanda ne za ka yi ba da ansa, ba su ansa mana, ba wai kai dan baka san ansar ba, saboda idan ka sa kuna bayyanar magana kai da wancan, ya ce kaza yau ka ba da ansa, gobe sai ya sake shiga rediyo sai ya ce kaza, ka zama abokin rigimarsa. Bayan shi bai kai matsayin gwamna ba, shi irin zaune gari banza din nan da yanzu yana rigima da gwamna ke, ko ba haka ba? Zaune gari banza na rigima da gwamna, to menene yasa ya zama abokin rigimar gwamna? Gwamna ne ya yi ƙasa ya zama zaune gari banza, ko gwamna ne ya ɗago zaune gari banza har ya kai shi daidai da gwamna? Cikin duk guda biyu idan aka yi an yi barna. Da haka sai banza da shi sai ya dora wani wanda zai ce wani ba shi ansa. Abu Sufyan lokacin da ya zo yana batun banza a yakin Uhud na cewa u'ul hubal hubal isama u'ul hubal kai ne madaukaki, hubal kai ne madaukaki. Sai manzon Allah ya kalli sahabbai su Umar dan Khattab su ku ba shi ansa mana. Ai shi manzon Allah ya san ansar bai mai sani ba. Yace haka za ku kalle shi ku ba shi ansa mana. Sai suka ce me za mu ce? Yace ku ce da su Allahu a'ala wa ajjal. Sai su Umar suka daga murya Allahu a'ala wa ajjal, Allahu a'ala wa ajjal. Suka rusa wannan kalmar ta wudu huban ta rushe, aka daina jin ta. A ga manzon Allah bai bayar da ba sai kyale shi da na kasan. Haka sai Usman bin Fudi wani lokaci da an rubuto daga da sai kalla Abdullahi na gudu yace ba su ansa, rubuta musu ansa. Yace da dama dai shugaba akwai matsayi da zai kamata. Dan haka lokacin da gwamna ya taka mataki na zai aiki da shari'ar musulunci, duk waɗansu ƴan cece ku da gefe da za su yi zage-zage ya samu waɗansu baradansa masu baki da iya surutu din da iya tsiya a jarida su mafi su. Domin idan suka yi kuskure aka gano aka zo aka ce ai wannan kuma suna da yi magana da nan kuskure ne, to kaga sai a zo a faɗa mai girma gwamna. A lokacin sai mataimakin gwamna sai ya gyara don yana da gaba da wancan shikenan. To amma idan gwamna da ya je shi ne kujerar ƙarfi ya yi kuskure, wa zai gyara daga baya? Kwamishina zai zo ya gyara? Shi ne hikimomi. Ko da siyasar duniya sai mutum ya haɗa ta da addini, in bai haɗa ta da addini ba za ta tafi wani dai. Jifa kafirai su faɗi bakar magana ga manzon Allah, sai manzon Allah ya kalli hasar da sabbi ya ce ubujuhum ruhul qudus ma'ak. Yi musu zambo, ruhul qudus mala'ika na tare da kai. Sai ya mayar musu da martani da harshensa. Yadda ke cewa lisani sarimun la aiba fi wa bi'ri la tukaddiruhu ila, yake cewa harshe na takobi ne ɗan Hindu wanda babu kantara tare da shi, ba tsatsa tare da shi. Wa bi'ri la tukaddiruhu ila, rijiya ta yawan guga baya sa ruwan ya gurɓace, tun da ruwan yana da yawa. In kaga an zura guga an zura ruwa ya gurɓace, ruwan ne ɗan kaɗan, amma in da yawa fa. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله يتي ممني مذا ممني ماذا sashin su masoya sashi ne, ko kace sashin su abokanan taimakawa sashi ne, domin alwilaya shine taimako ko kauna ko duka biyun. Sannan daga cikin aikinsu ya muru da zumaru, suna umarni da kyakkyawa, wayan hauna anar munkar, kuma suna hali daga mummuna. Kaga wannan siffa ce ta mummunai maza da mummunai mata, yadda a maza za a samu masu wa'azi a mata ba, haka kuma sai an samu. Fa'ida ce, dole a mata ba sai an samu wanda zan rinka wa'azantar mata ƴan uwansu, su rinka gargaɗinsu, su rinka abin nan sa, su rinka abin nan ɗinsu, wato ɗora su akan ayyuka na alkhairi. Ko da gidan biki ta je gidan yini ta ga za a yi wani abu ba daidai ba, sai ta tashi ta fara inda alhamdulillah ta wa'azance su. Dole cikin mata sai an samu irin wannan jaruman haziƙai. Za ta fara da farko, dole za a yi mata dariya, ka san mata da ta fara inda alhamdulillah za ta yi kujita, to ku ba ta kujera ba da haka. To sai ki dake ki ci gaba da yin kayi, kafin ki karanta wannan jita kullawa wa kudin kwallon sa jida yadda ina kuma a bada kun, dole za ta yi wai ku yi turu, wai da Allah mai za ta fada, ai kuwa yi turu, ai turu mai za ta fada. To da kin fara kawo wata kissa ta abin da ya wuce ba mai ja hankali ba, abin da ake farautar zuciyar dan adam da shi irin kissa. Kisa mai wa'azi yana da kyau ya haddace kissoshi, musamman ingantattu, kisasu waƙi'iyya irin wanda sun faru, ba wai kera su aka yi ba irin yadda ƴan wasan kwaikwayo suke kerawa, a sun faru sun tabbata, ana farautar zukata da kissa. Kisa alqur'ani zai kawo kissa, kuma Allah ya laƙad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, lallai cikin kissoshi da labaran waɗanda suka wuce baya akwai izina ga ma'abota hankali. Ma kana hadisan yusra, ba zance ne wanda aka kirkiro ba, farau ne lallai ya faru. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ده هكا لافاري دي نغسي تو اذن تدن كاو تا كجيرو ركيسا وي كون سان ابن يوا رغا امنا وتي لوكاسن ده تي كذا تي كذا كان كانو لافاري كده كو وا زي تي بي جوا بي سالي با كو ده فدا ده حسن سبا لسان حاله يقول ذلك ده هكا سي ايجلو اني تو سي كاو wannan kisar sai a bisa da wani hadisi mai zafi sai kuma karya kuyuwa kuma da wata aya shikenan, kuma dama farkon abin da mutum kuma a yi tudu. To a cikin ɗari idan kika sawo biyu suka amsa miki ai kin ci nasara, mai zuwa sama ya saka sai ai ya rage hanya. To da haka da haka, to amma dole sai an samu jarumai daga cikin mata wanda za su yi wannan. Dole sai an samu jarumai daga cikin mata. Kar kuma ku ɗauka dole sai matar malami, ko ba matar malami ba ma za ta yi. In ba kuna son faɗa muku gaskiya, wani lokacin an fi samun jarumta wani wadda ba matar malami ba, kun san abin da yasa matan maluma a ƙasar Hausa in suke ko mu yi aiki ba za su shiga aljanna, saboda mijin su na za su ci a taskar mijin su. Dan Allah ba haka muke sake muka sani ba, da ɗan malami da matar malami da sarkin malami duk gani ake yan aljanna a ƙasar Hausa haka ne. To har yanzu matan ba su gama fahimtar wannan ba, sai kana tayi da ƙarfi Allah kuwa. Shi yasa sai ga waɗansu matan da ba na malamai ba sun fi kokari kiyamun laili wane ne, wannan ba wai dan ba ta sani ba, ta san fallan abun, amma wallahi kaɗan ne daga cikin matan malamai, ina faɗa muku gaskiya kaɗan ne waɗanda suke da ƙarfin halin wani tsaya ta karantar ko su wani abu ko garsun gyaru, a yanzu take za su ci a taskar malamai. In ba yanzu malamai da matasa da suke tasowa ba suke kokarin faɗakar da matan su akan haka, amma ba haka matan malamai ne za su yi, za ka ji ka samu su da jahilai wallahi. Wallahi idan aka ɗauko manya-manyan malamai a garin nan aka ce matan su karanta wa Fatiha, wallahi sai an ji kunya. Su karanta wa Fatiha, su kawo kabila da ba daidai, kai wasu tambayoyi akan aƙida, kan menene siyasar duniya. Gwamnan Kano wanke da bata san sunan shi ba, in ba dan yara suna yawan maimaita ba, kanta bai waye ba kuma bata san addini ba, tana jira gobe za ta jira a taskar mijinta. Wallahi da yawa daga cikin malamai haka ne, sai kaɗan dai yanzu kan ana samun gyara-gyara. Da haka ne mata masu wa'azi ba lallai bane cikin matan ba, tunda akwai wani abu da yake faruwa gaskiya za ka samu yanzu duk wanda ya sai lokacin da aka fara musabaka a Kano zuwa yanzu daga na fiye shi suka aka fara musabaka gaba ɗaya mata Najeriya da ƙasa ɗin nan wanda ke ƙarƙashin jami'ar su zuwa yanzu a wannan musabaka ta zaburar da an samu haddata Qur'ani cikin maza da mata. Na san da yawa daga cikin mahardata mata da sun haddace Qur'ani, amma ko mazajen da suka aure su ba malamai bane ba, ba su ma da alaka da ilimi ko da zamani, amma dai suna da kuɗi. To saboda haka idan yarinya ta haddace Qur'ani ta fito a musabaka ta fi karfin malami, wani mai kuɗi ne dan ta yi tsada a lokacin nan. to kaga shi kuma in ba sa aka sabiki da ba zai dora ka ba kan wannan tabarkin shi kuma ba da bi wanda za a bashi dama ba zafe yake ba shi ake sadaka saboda haka dan Allah ya za a yi samu mai wa'azi kenan galibi ba haka ake shi ba shi ya zafa ba kuma duk wanda kaga an kira ka guda ake ka tafi inda ta yi fice a bangaren ilimin addini ta yi fice a bangaren ilimin zamani ta yi fice ta fuskar kyau da ɗabi'a da halaye na gari ba wanda zai nufi malam da ita ana ganin ta fi ƙarfinsa wannan wata gaskiya ce da cutuka da ke cikin mujtama ɗinmu da dole ku gane ko dole in ka faɗa mutane su ji sun sallama saboda haka kowa matarsa ta iya zama mai wa'azi ko shi malami ne ko shi ba malami bane ba in dai ta cancanci ta yi بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا كانوا يعتدون لئن الذين كفروا لفظ اللعن شيني لأنت إذا أنت اللعن على رسيه شيني الإبعاد نيسان سروا تو اللعن شيني الإبعاد عن رحمة الله نيسان سد مسلك رحمة ربي Allah tsare mu. Allah an ci waɗanda suka kafirta cikin banu Isra'il, zurriyar gidan Yaqub kenan dan shine Isra'il din. Ala lisani Dawud, Allah an ce su akan harkan Annabi Dawud, ma'ana kan wahayin da aka so kan masar Zabura, wa hadina Dawud da Zabura, wa Isa da Maryam da kan harkan Annabi Isa dan nana Maryam, akan littafin sa na Injila kenan. Zalika, hakan da aka yi musu la'anta din nan bima asau saboda abinda suka yi na sabo wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ƙeta riyaka kanu sun kasance la yatana hauna an munkari ba sa hana junan su wani munkari fa aluhu da suka aikata shi labisa ma kanu yaf'alun tirda abinda suka kasance suna aikatawa kaga wannan fa la'anta ce ake ba mu labari ba dan ko sai da yi mu labari ba sai dan mu ga cewa in dai a cikin ba a samu masu hana barna ba to la'anta na iya hawa kan al'umma وقال تعالى وبنجي يتي وقل الحق من ربكم وقل كتي الحق من ربكم قران ان غاسكيا دي daga wajen ubangijin ku ka fada wa mutane haka ba nan kai wa'azi kenan faman sha'a fal yu'min wanda yaso to yayi imani wa man sha'a fal yakfur wanda yaso ku kafir wannan magana daga ubangiji ta'ala ba wai zabi ne ake bayarwa na idan ka so kai imani in ka so kafirci ba a'a umarni ne amma kowa yufidu tahdi wanda yake fa'idantar da razami da firgici wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce din ai zai zo ya same mu ya aikata duk abin da ya zo ai zai zo kaga akwai me kenan firgici ba wai zabi aka baka ba cewa ya halatta kai kafirci ya halatta kai imani wa qala ta'ala fasda bima tu'mar ubangiji yace wa manzon sallallahu alaihi wasallam fasda bima tu'mar lafazin fasda ka bayyana bi masu umar abinda ake maka umarni ne wadanda suke fassara fasda cewa rarraba kansu bi masu umar saboda abinda ake maka umarni ne ma'ana ka raba kan duniyar kafir ya za ka yi ka raba kansu idan ka yi kira dole ka raba kansu in da kansu ya haɗu a kan kafirci ka yi kira wadansu ba za su ansa ba wadansu za su ansa wadansu kuma su yi su ki ansawa to ka ga yanzu ka raba kansu kenan ka dawo naka ka bar sauran ki amma da rafin fasda yana nufin fito da abu fili ba tare da koyi shi ba wa qala ta'ala an jayna allazina yanhauna anis su sai muka samar da waɗanda suke hana barna wa akhadna allazina zalamu muka riki waɗanda suka zalunci kawunan su bi azabin da wata azaba ba'isin mai tsanani mai muni bima kanu yafsukun saboda abinda suke yi na fasikanci wal ayatu fil babi kaseeratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi masu yawa ne kuma galibin su sanannu ne amma hadisai su ma masu yawa ne yanzu ko ba za mu iya shiga cikin su ba saboda lokaci ya riga ya ja kawai dan batun da nake so in diga mana aiki na wa'azi lallai ne wannan ne ba mu fahimta ba har yanzu galibi makarantu da ake da su na karantar da addini har yanzu makarantu ne na ba da ilimi amma babu makarantu na renon masu wa'azi sai ɗar semina da za a ga ana yi can da can don trainin din waɗanda suke fita wa'azi amma kamata ya yi makaranta ce da za ta ba da takardar shaida kan cewa wani mai wa'azi ne saboda wa'azi ɗin nan fanni ne ba dukkan mai ilimi ne ke yin wa'azi ba za ka samu wani lardin mai ilimi amma ba zai iya wa'azi ba gaban jama'a don fanni ne sai mutum ya iya shi
ilimi daban wa'azi daban, wani ilimin sa kadan ne amma zai iya tsayawa yanzu jin sunna ya ji hankalin jama'a. To kaga dole sai an samar da wani so abin da muka bayyana dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kafi ina son ganin shin ya halatta mutum ya bar matarsa ta je ta koyo ilimi don ta koya masa? Ya halatta. Amma abin da yake mafi muhimmanci shi ma ya je da kansa. Domin idan ba ta da shi har sai ta je ta koyo su ta koya masa. Wanda shekaru za ta ɗiba ta koyi ilimin da za ta iya gamsar da shi. Kuma duk a wannan lokacin zai tsaya ya ci gaba da bautar Allah bisa ga jahilci, kaga ai ba ya da hanzari. Ya kamata kai kana zuwa makaranta ita ma tana zuwa tata. Kowa na koya sai ku zo kai da ita cikin gida kuna taron ƙarawa juna ilimi. Abinda ka fika ka karu da ita, abinda ka fika kuma ita ma ta karu da kai. Malam ya ce mace ta iya yin wazi ko da gidan yini ne, shin malam menene hukuncin zuwa gidan yini? Idan kana nufin gidan yini shine mata su je su zan bikin wanki, wannan babu da shi. Amma wata ɓarna da take ciki ta a kirawo makaɗi ya zo ya rinka kiɗa mata suna rawa, to wannan shine abin da yake na haramu. Me yake nufi da la'ana Allahu man ghayyara manaral ardi? Bangare ne na hadisin Muslim. Manzo Allah ya cewa la'ana Allahu man ghayyara manaral ardi, Allah ya la'anta wanda ya canza manaral ardi, iyakar ƙasa, kamar iyaka ta gona ko iyaka ta floti. Wannan makwataka da kai filin kusa da juna sai ka shiga cikin filinsa da gangan da kafa biyu ko kafa uku don ka ƙarawa naka yawa, ka ka canza iyaka kenan. To manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan Allah ya la'anta. Ko kuma iyakar gona ka shiga cikin iyakar gonar ɗan uwanka don ka ƙara ta ka yawa, to wannan duk mutum na cikin la'anta. To kaga wannan ko da daidai ɗani ɗaya ne ko biyu ko uku, wannan la'anta za ta hau mutum. Ina ga wanda ya kwace filin gaba ɗaya kamar yadda mutane suke yi. To kaga wannan ai shi ne la'anta ma ta hawa kansa sama da kowa kenan. Wannan ya ce yana son a yi masa bayani dangane da karatun Alkur'ani. Waɗansu suna karanta Alkur'ani amma ba su tsayawa a wurare da aka sa alamar wakafi kamar wuraren tsayawa na cikin Alkur'ani. To haka akwai nufi kenan. Farko dai ka sani duk cikin wakafin da ke cikin Alkur'ani ba wanda yake wajibi cewa tilas ne ka tsaya, sai yadda in ka wuce baka tsaya ba za a ce ka yi laifi. Kamar yadda Ibn Jazari ya ce walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib. Cikin Alkur'ani babu wani wakafi da yake wajibi, sai dai shi wakafi a cikin Alkur'ani tsayawa inda ya dace da farawa daga inda ya dace ka fara, wannan yana taimakawa wajen isar da ma'ana da fito da ma'ana fili sama da idan mutum baya kiyaye wani. Amma wata aka wajibi ne ka tsaya ba sai da in kawo shi ka yi laifi. Inda za ka iya karanta Alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe a numfashi ɗaya ya halatta. Amma ba zai iya ba da mutum laifin maka zurin insa tun da baya cikin tsarin ikon mutum. Abinda malamai suka ce abinda ke babban mustahabbanci wanda ke ta'akkadu ihbabuhu shi ne duk kowace aya dan laifin tsaya, tun da haka kirara annabi da shi yarkifu inda kulli aya, kamar da hadisin Ummu Salma da shi annabi yana karatu yana tsaya kowace aya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, ta kwatanta tana mai tsayawa karshen komai da komai. To wannan shi aka fito. Wannan kuma ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diyaan wal qamara nuran wa qadarahu manazila, me ya fassara ta? Ka nemi tafsirin mu nufi kafin tafsiri na je shi aka yi farkon surat Yunus a ganin ɗaya ko za ka ji me ya fassara ta. Amma magana ta bi da ka ce waɗansu malamai suna kafa hujja da wannan aya kan halaccin duba, cewa duba ta halatta matukar abin da ya ba kai ga bokanci ba. Ban gaisa za a yi duba ba je ga bokanci ba. Wani ibada ne wannan. Duba kan mata halatta ba, domin duba da awar sanin ilimin gebu ne wanda babu wanda ya san gebu sai Allah. Da haka wannan magana ta suke nan kuskure ce. Wannan kuma hadisi ya zo ya mai tsawo ya san dole sai an fassara masa shi. عن حملة بنت جاش قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. وانا حديثي أنكر وشنا قال حملة بنت جاش حملة بنت جاش تتي نيمة تتي دا مستحاض جنينة سيوان زبادريني haibatan kabiratan shadida, wato istihaba wanda yake mai yawa mai tsanani kamar jinin baya yake wa ko da yake yana yawan zuba. Take fatihun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam at-tawfi, sai na zo wajen annabi ina masa fatawa. Istihaba da ya kusa ne shine jini wanda yake ba na haila ba, kun gane ko? Faƙala, sai manzon Allah ya ce da ni, inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan, wannan shuri shaitan ne, ma'ana kamar shaitan da yake dukan wata jijiya a jikin mace sai wannan jinin ya rinka fita. Yana nufin ba jini ne na haila ba wanda yake fitowa daga mahaifa, kusan jinin haila daga mahaifa yake fitowa, shi yasa lokacin da mace ta samu juna biyu ya tsaya kenan. An fahimta ku? Wato wannan jini na istihaba ba daga mahaifa yake ba, tunda ko ba daga mahaifa yake ba, hukuncin ta ta mun banda na haila. Na haila yana hana mace yin sallah, yana hana ta yin azumi, yana hana ta yin tawafi, yana hana mijinta ya zake mata. To amma na istihaba ba zai wannan ba. Na haila da shi ne take kirga adadin zuwarsa har ta kirdige cewa ta fita daga idda, ko ta yi istihaba, ko ta yi istibra'i, ko ba haka ba. Amma na istihaba ko ba haka ba. Hukuncin ta ya canja, baya hana mace sallah, baya hana ta azumi, baya hana ta tawafi. Sai manzo Allah ya ce inna ma hiya rakzatu min ash-shaytan, abin nufi ba daga mahaifa yake ba, wato shaitan da yake dukan mace ko ya zumburi ko ya suri wata jijiya daga jikinta sai ta rinka furzar da wannan shi. Sai yake fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam thumma tasaddu, da haka ki rinka lissafin haila ki kwana shida ko kwana bakwai sannan sai ki wanka. Abin nufi a kowane wata tunda zuga jini yana zuwa ko da yaushe zai rikitar da ke, ki kasa gane wanne ne haiza wanne ne mai istihaba. To tunda zai rikitar da ke ki kasa ganewa, to kamata ya kowane wata ki kirga kwanaki shida ko bakwai a matsayin sune na haila. Kwanaki shida din nan ko bakwai ba za ki yi azumi ba, ba za ki yi sallah ba, da zaran sun wuce shikenan sai ki cigaba da azumi da sallah tunda yanzu ya dumo tar da ke. Ina fatan kun fahimta. To wannan kwana shida da bakwai da annabi ya faɗa mata ba wai yana nufin lallai haila ba ta wuce kwana shida ko ba ta wuce kwana bakwai ba, abinda manzon Allah ke nufi wallahu alam, wannan kwana shida da bakwai su ne mafi rinjayen kwanakin al'ada da mata ke, ma'ana inda za ka ɗauki mata ka lissafa ke nawa ne hailin ke nawa ne hailin ke nawa ne hailin, za ka samu galibin abinda yake mafi faruwa shi ne wannan kwana shida shida da 'yan kwana bakwai bakwai sun fi yawa cikin mata sama da waɗanda kila waɗansu ba su kai shidan ba, kamar masu kwana uku ko hudu, waɗansu kuma kila sun wuce suna yin kwana takwas ko kwana tara. Kuna fahimta da kyau? Ban ji ba. A zan yi bayani. Sun maktas. Manzo Allah ce idan kika kirga haila da kwana shida ko bakwai sannan kawai sai ki wanka. Wankar ka wame jinin haila ya wuce. Tunda jinin haila ya wuce shikenan sai ki wankar sa, da kin yi wankar sa sai ki ci gaba da yi da ibadar ki, tunda gashi kuma jini na zuwa yanzu, amma ta yi wanka da hukuncin ziyara shi ta abu. Fa idan tanqati fa salli 24 aw 23, kin da kenan idan kika tsarkaka za ki ci gaba da yin sallah ne har kwana 24 ko kwana 23. Kwana 24 idan ta dauka mai cewa kwana 6 ne al'ada, ko kwana 23 idan ta dauka kwana 7. Wasumi, sai ki ci gaba da azumi, wa salli, ki ci gaba da sallah. Fa inna zalika yujzi, fa inna zaliki yujzi'uki, hakan ya ice. Sai ce wa kazalika faf'ali kulla shahrin, haka zaki a kowane wata. Kwana bakwai ko shida kawai ba za ki yi sallah da azumi ba, amma da sun wuce sai ki wanka kuma ki ci gaba da sallah da azumi, haka zaki a kowane wata. Kamar sahihun nisa, kamar yadda mafiya yawan mata suke yin haila. Fa in kawiti ala an tu'akhir adh-dhuhra وتؤجل الأصر ثم تغتسلي حين تكبرين وتصلي الظهر والأصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. من ذا الله في إذن ذاك إيصام دامر إذن أظهر تنسي شدين شرطاك أصيب فالقلوك تلا أخرياي sai ki wanka ɗaya, sai ki jinkirta ta, inda isha'i ta shigo sai ki wanka ɗaya ki sallace su, sannan asubahi ki mata wankanta guda ɗaya, wannan shi yafi dacewa. Kana wa huwa ajabul amrayni ilayya, wannan shi yafi a gare ni. Ma'ana dai mai istihaza tana da ɗaya daga cikin al'amuran guda uku. Imma kowane lokacin sallah ta yi wanka sannan ta yi sallah, idan azhar sai ta yi wanka sannan ta yi sallah, idan lahar sai ta yi wanka sannan ta yi sallah, haka magriba ka yi ba dai kenan ba. Imma ya kasance illa asar ta yi, a azhar ba za ta yi ba sai farkon la'asar ya yi sai ta yi wanka tsari sai ta haka, idan magriba ta yi sai ba za ta yi ba sai isha idan sai ta yi wanka ta haka, sannan tsayawa a tsawaki wankan ta yi magriba ta yi, ya zama wanka nan za ta yi kenan. In ta yi wancan ya yi, in ta yi wannan ya yi. Wannan wanka hukuncinsa ba dole ba ne ba, don a wani hadisin ya nuna ta yi alwala, kowace sallah sai ta yi alwala, ko da tana da tabbas ɗin da na yi azhar ban yi abin da ke warware alwala ba, yanzu ga da asar ta zo, dole dai sai ta yi wa da asar alwalarta. Saboda me? Saboda wannan jini na istihaza, hukuncin fitowarsa yana warware alwala. To tunda kuma yana ta fito wata ne ba tsayawa yake ba, bai riga tsaya ba, kenan alwala ta yi. Tana da dama kowace sallah ta yi mata alwala ta yi sallah ɗaya kenan, kowace sallah ta yi mata wanka ta yi sallah biyu kenan, kowace sallah idan azhar ta zo ta haɗa ta da la'asar, idan magriba ta zo ta haɗa ta da isha'i sannan ta yi asubahi daban, to wannan shi ne ya fi dacewa manzo Allah ce shi ya fi burge shi sallallahu alaihi wasallam. In ta yi sauran kuma don halarci ne, wannan shi ne hukuncin matar da suke da jinin istihaza, kuma a gurgurje shi ne abin da hadisin ke nunawa. Ku yi haku lokaci ya riga ya kawo, amma kuma da wannan ne nake cewa kila da yawa daga cikin ku suna sanar da cewa malamanmu da suke zuwa daga jami'ar musulunci ta Madina don gudanar da daura a cibiyoyi guda hudu, Kano da Ilorin da Sokoto da Maiduguri, tun sun riga sun zo, ko in ce shugabannin sun zo tun makon da ya wuce, sauran za su iso ranar Litinin da Asusuba shi. Zaran sun zo kuma riga mun shiga cikin aikin daura tare da su kenan. Ina ta iyakacin kokarina don su bar ni a Kano, amma ba za su bar ni ba, na tabbatar sai sun tafi da ni Maiduguri game da dukkan alamu ya tarke da ni. Idan ko har haka ta tabbata, idan wannan darasi namu sai zanto da shi muka rufe har sai bayan sati uku masu zuwa nan gaba ko hudu kafin mu sake dawowa. Don haka dai idan za mu sake dawowa nan gaba, za a bada sanarwa a wuraren da ya kamata sanarwa ta isa cewa an dawo da karatu. Karatun da ya rage mun kawai guda ɗaya ne yanzu shine gobe na tsira da zambi a masallacin Juma'a na Zuhri, wanda muka riga muka fara sati biyu da suka wuce baya. To daga gobe ne za mu rufe gaba ɗaya, amma ina faɗin wannan nan dan kila wadansu ba sa zuwa can karatun kika. Cewa dai mu da karatu har sai nan da mako uku zuwa hudu masu zuwa nan gaba. Ubangiji ta'ala ya amfana da mu da abin da muke. Sai dai kayan magiya ka tambaya. Bambancin shirka da riya. Akwai inda suke tarayya da juna, akwai inda suke rabuwa. Ita riya ɓangare ne daga cikin ɓangarorin shirka. Shirka ta fara faɗi, domin shirka ta tafi babbar shirka da ƙarama. Ita ko riya karama ce daga cikin shirka, wani bangare ne shirka, kaga ko bambanci. Da haka ka iya sa wani ya suna shirka, amma ba ta gaskatuwa akan kowace irin shirka, bangare ne da shirka, wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka ita riya. Ka fi tona da kyau, don manzo Allah ya ce mafi abin da nake ji muku tsoro shi ne karamar shirka. Sai sahabbai suka tambaye shi meye shirkul asghar, meye karamar shirka, sai ce arriya. Ta ga nau'i na daga cikin nau'i na shirka. Jama'a assalamu alaikum, lokacin na gaba insha Allah.